快点啊，快点，走到海呀美酒。
快点啊，快点，走到海呀美酒。
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi wannan ne Salo Garba ke shiryawa nake kuma farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC to har yanzu muna tare da bakonmu Malam Yishau Aliyu masanin tattalin arziki dake zaune a Abuja Nigeria yau zamu kawo karshen firar da nayi da shi akan faduwar darajar kudin Turkiya da mahimmancin ilimi akan ci gaban tattalin arzikin kasa ga yarda firar ta ci gaba
yamma an aka fara yaki da saboda mulki to za a kowa kuma ai yaki saboda kasuwanci da an wuce yaki na yakin kasuwanci sai kuma ya koma wato financial market in ka kula ai gashi kasuwan hannun jari na Turkiya ta fadi saboda wannan tagagi da ya faru wanda shi yake ta zabje kudin kasan wanda ake ce ma lira ya koma dala 7 a lira kusan 7 akan dala 1 misali
to shi wannan takaddama da ta kunno kai tsakanin Turkiya da Amerika ka ce Zelandiya siyasa ne yakin Syria da kuma juyin mulki da aka so ai ma shi shugaban kasar shi Pastor Browsing da shi
Brandon Andrew
da shi kuma wannan malamin addinin Islama da ke nan Amerika
haka ne
yace su ne suka haddasa yunkurin juyin mulkin to
ya kira su kuma yan ta'adda
to ina Amerika ta shigo ciki
to Amerika ta shigo ciki saboda tana buƙatan a sakan mata wannan pasto wanda ko dai shi Recep Tayyip Erdogan yana zargin ko ya dan leken asirin Amurka ne ka tuna a siyasar Amurka da Russia akwai irin wannan a kasar Ingila akwai kuma Edward Snowden wanda yanzu haka ke kasar Russia wanda duka irin waɗannan abubuwa ne to amma abin da ya bayyana a fili shine shi Recep Tayyip Erdogan ya riga ya zargi wannan malamin addini wanda ba ma Amurka kadai ba har makarantu da yake da siya irin kasa irin Najeriya sai da ya aiko ma da Najeriya ya ce wannan makaranta fa suna kenkace ƴan ta'adda ne to kaga fadan kaga ta inda ta bangaro ma Najeriya to da amma da masana uku mahukunta kasan suka zauna suka duba sai suka ga a'a wannan makaranta akwai malamanta akwai tsarin iliminta sannan kuma akwai hukumar ilimi ta kasa da suke kula da makarantar sannan kuma akwai curriculum na makaranta da ake saboda haka a bangaren Najeriya sai bamu shiga ba cikin wannan fada kuma shine yafi zama a ala saboda fadan fada ce da ya shafi madafai na iko wanda ake aka kokarin a ture shi kuma yana da cikakken wato yana da cikakken masaniya akan abubuwan da ke faruwa tsakanin su wanda har sai da takai aka kusan yin yaki tsakanin sa da wasu kasashe ma makotan sa saboda irin wannan sa'in sa da hukumomi musamman na kasashen Turai suke sawa cikin gwamnatoci na wannan yanki
to Malam Yishau nagode da wannan bayani da kai mana akan Malam Yishau
na'am
da wannan abubuwa raw materials abu da muke da su da Allah ya albarkace mu da su a Africa yanzu dangantaka da muke da ita da China menene ya kamata nahiyar Africa ta yi ita ma ta zama mai dogaro da kanta bisa ga albarkatun da Allah ya bata
ilimi kuma an dauki wannan matakin saboda jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta fa yanzu na ji kwanan nan an shiga yarjejeniya duk railway da ke Nigeria wanda aka kawo jami'ar Ahmadu Bello an zabi talibai a bangaren engineering da mechanical engineering wanda suke da kwarewa kuma suka ci jarabawa guda 50 waɗanda za a zo a su yi aiki da China je su yi karatu a China su zo su rike mana injinan mu da jiragen ruwan mu da jiragen kasan mu kuma ka tuna duk inda aka faɗi transport sai ka yi maganar titin mota wanda ya shafi da talaka da mai kuɗi sai ka yi maganar jirgin sama wanda ya shafi elite ne kawai yan boko ne da manyan ƴan kasuwa sai ka yi maganar jirgin ruwa wanda dole idan yanzu muka zo program kamar misali na seaport ɗinmu to dole ne masu karanta water resources engineering da kuma waɗanda civil da waɗanda civil engineering da irin waɗannan makamanta kai hadda mu masana tattalin arziki sai mun koma Chinese Institute for Economic Studies akai mutane su ga yanda aka fitar da bincike professor Justin Yufu Lee wanda shine chief economist na kasar na wannan Chinese Center for Economic Research and Development wanda daga baya zama kamar shine babba a babban bankin duniya wanda China ta tura sai yawa chief economist na World Bank professor Justin Yufu Lee to duka irin waɗannan mu ma mu tafi mun samu dama ba wani mulkin mallaka yanzu idan ka dauki misali zan baka kafatan yaɗa labarai wanda idan ne din wannan program din in ka buga lissafi da radion China yake saurari ya ake radion ya ba za mu dauka ya sai dai mai magana a radio engineer ba za su zo su fara mana radio ba da wanda me ake dai ma to shine muke magana technology transfer za mu amfana da su kuma suna shirye su ba mu saboda abin da yake a duniya yanzu ita China din nan ta kula duk abin da kake tunani akan kasuwanci na duniya saboda shi shugaban da ya gina su wanda professor Mao Zedong ya gina su ne akan su je akwai trade policy da yake cewa dumping su yi abin komai tsadin abin a sai da shi da a waje haka suka yi ta zubar da shi a waje duk inda ka je ka sa ba na China ba na China zaka zo ka siya ka dauka to sun shiga mota yanzu ka dauki mutum biliyan 2 a China a ce kashi 10 cikin 100 na mutum biliyan 2 za su hau mota to in kashi 2 na biliyan 2 na mutum nan suka hau mota a China wanda China ta yi a kasar China kada ya bi mutanen Najeriya to da me zamu ja da su mu ja da su a ina akwai abokina da ya tafi wani yanki Shenzhen a kasar China su ke da local government ne amma dogon binin da ya fi kowane gini tsawo a kasar yana wannan local government ne to muna neman injiniyoyi su zo su kware a gidaje muna buƙatar gidaje saboda ka dauka building engineers su je su gano wani irin technology ne suke su kuma gwamnatoci mu zo mu kirkiri kuɗi a cikin tattalin arzikinmu saboda muna da shi duk abin da muka ɗauko China za ta siye shi za ta siyar mu duniya mu kuma za mu samu aikin yi to aikin da ke gaban gwamnati shine tunda mun shiga swap naira swap mun kuma shiga yau swap na naira to yanzu abin da ya kamata shine mu shiga gaban akan kilimi saboda duk ci gaban duniya sai ka samu human capital development index wato mutane su ginu in suka ginu kuma ilimi shine na farko idan suka ginu da ilimi lafiyar su zai ginu in lafiyar su ta ginu ilimin su zai karu zai tasiri zai zama relevant in ilimin su zama relevant kai kishin kasar su zai canza sannan tunanin su zai canza saboda haka zamu iya canza kanmu da abun da ke faruwa saboda kowane lokaci akwai kasar akwai nahiyar da ke shugabancin duniya ba yanda za a yi a cire wannan misali za a ga kasa tana shugabantar kasashe a kwallon kafa za ka duru kasa tana shugabantar kasashe a kan harkar bankuna kamar Switzerland to kuma ba wai wannan abun ba wani sati ba ne ko kuma wani rocket science kawai ba su dabaru ba ne kawai wani abu ne wanda dukkanmu idan muka haɗu muka tunani da mu da shugabanninmu mu mabiya aka kyautata mana haka za a yi ta tafiya su ma kyautata musu haka yi amma dole sai an sa tallafi saboda China sun ginu ne da tallafin da hukumomi suka ba mutanensu.
To madalla malam Ishau na gode.
Yawa to wallahi na gode.
Madalla ƙarshen fira kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Yashau Aliyu da Solomon Abu tare da Chuba Hero Dedone da suka taimaka da sauti, ne Salo Garba ke cewar ku kasance cikin ƙoshin lafiya da yardar Ubangijinmu.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.